Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ki magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Maeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar yan jaridar Najeriya shiyar jihar Borno ta yi tur da matsalar mai musamman ma a bangaren arewa maso gabashin Najeriya. Za a ji karshen hirar mu da Hassan Lawal Sallau Jibiya game da rikicin da ya gauri tsakanin shugaba Donald Trump da wani tsohon babban hadimin sa Steve Bannon. Za kuma a ji yadda takaya a wata babbar gasar kokowa da Prime Minister Niger ya hallara. Kuma kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafi da shirin sanar kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas daga kasar Ghana na tafi da sharhin jaridun kasar. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallacin jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba. Kuma ya kashe akalla mutane 10 waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne da ke garin Gaboru jibi kadan kafin sallar asuba inda ya tada bam din masallacin da ta rushe ta koma buraguzai. Yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin amma yana da alamar hare-haren Boko Haram. Kungiyar da ta kwashe tsawon shekaru 8 tana tafka ta'addanci da zub da jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin Najeriya, lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane 20,000. A Somalia kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan Al-Shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 5 da ake zargin su da laifin yiwa gwamnatocin Somalia da Kenya da Habasha leƙin asiri. An kashe mutanen ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin Kontuwari dake yankin Shabele. Ko a cikin watan da ya gabata ma mayakan na Al-Shabab sun aiwatar da irin wannan hukuncin kisa akan wasu mutane 5 ciki har da wani matashi mai shekaru 16 bisa irin wannan zargin na leƙin asiri. Kungiyar ta zartar da hukuncin kisa akan jimlar mutane 22 a bara. 9 a cikin su an yi musu zargi ne na leƙin asiri. Saura kuma an zarge su ne da laifuka daban-daban da suka kama daga fiyade da luwadi da sama da fadi da kudaden jama'a. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matabakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya lashe takobi cewa Amurka za ta mara wa masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Iran baya. Kuma ya ce shugaba Trump ya shirya ya bada goyon bayansa ga masu zanga-zangar ba da kalaman baki kadai ba. A hira da ya yi da Greta Van Susteren, wata mai bada tabbaci ga shirye-shiryen gidan rediyon nan a da Amurka a ofishinsa a jiya Laraba, Mr. Pence ya ce,
"Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading."
Ya ce da farko ya kamata a san cewa Iran ita ce kan gaba wurin bada tallafi akan ayyukan ta'addanci a duniya, bancin zalunci da take haƙoƙin al'ummanta. Iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu ƙasashe da ke yankin, sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasar da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin. Sai dai Pence ya ƙi bada ƙarin bayani a kan matakan da Amurka ka iya ɗauka a kan wannan lamari na Iran. Yana mai cewar akwai matakan bada taimako na musamman da Amurka da sauran ƙasashen duniya za su iya baiwa mutanen Iran idan suka ci gaba da dagewa wajen neman 'yancinsu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi suka da zazzafan kalamai a kan tsohon babban mai bada shawara a kan dabarun gudanarwa na shugaba Trump da ake kira Stephen Bannon, wanda aka rawaito yana cewa ganawar da babban ɗan shugaba Trump ya yi da wasu wakilai daga ƙasar Rasha babban laifi ne da ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma nuna rashin kishin ƙasa. shugaban Trump ya nuna fushinsa da rashin jin dadin sa bayan da ya karanta kalaman na Stephen Bannon da ya fada a cikin wani sabon littafi da ya fito a cewar jami'ar hulɗa da manema labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders a ganawa da ta yi a jiya Laraba da ƴan jarida. Mawallafin littafin Michael Wolff ya rawaito Bannon yana sukar ɗan shugaban ƙasar Donald Trump Jr. da sarkin shugaban ƙasar Jared Kushner wanda har yau babban mai ba da shawara ne ga Trump ɗin da kuma manajan yaƙin neman zaɓen Trump da ake kira Paul Manafort saboda gana wanda suka yi da wakilai na ƙasar Rasha wanda kuma suka yi alƙawarin samar wa da wasu bayanai na batanci akan tsohuwar ƴar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton.
Babaya kuma makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da zangon daga jihar Borno inda kungiyar ƴan jaridar Najeriya shiyar jihar ta Borno tace sam manyan jami'an bangaren mai ba su koyi da mataimakin shugaban Najeriya wajen dakile matsalar karancin mai. A hirar da wakilin mu na jihar Borno yayi da shugaban kungiyar ƴan jarida shiyar jihar Borno Baba Sheikh Haruna ya ce
har mataimakin shugaban ƙasa da shugaban kamfanin mai na NNPC suka shiga cikin garin Abuja suka kewaya gidan mai har Allah da ikon shi aka samu saukin sa. Gani muka yi to in har mataimakin shugaban ƙasa zai yi wannan abun ya soko ya je gidan mai da sauransu, ashe ko akwai haki akan shugabanni ko kuma jami'an da suke aiki da hukumar mai ta ƙasa da DPR su ma su sa ido tunda wannan mai din sun ba mu tabbacin cewa akwai shi a ƙasa? To me yasa ake son wahalar sa? Kamar mu anan da muke nan a nan arewa maso gabas musamman ma kamar Maiduguri ga wahalan fitine-fitinen tashin hankalin nan. Yanzu mutane suka fara farfadowa al'amuran kasuwa yau da gobe ya fara farfadowa kuma gashi akwai mai ba wai babu ba amma mu je aje ana saida mai lita 1,250 zuwa 300 saboda Allah wanne zamu ji da shi fitinan nan zamu ji da shi ko kuma wahalan mai shi yasa muka gane a zaman mu na jarida akwai haki akan mu ga cewa mun jawo hankalin wanda suke da harka cikin wannan abun suka cewa muga cewa sun kawo sassauci
rankan da wasu jihohi zaka kamar ma an zakatar da hukuma an rufe wasu gidajen mai saboda boye mai da kin sayarwa da suke yi kamar a jihar Borno nan akwai irin waɗannan gidajen mai da suka fuskanci irin waɗannan horo ko kuma ya kuke ganin abu
wato abin da muka lura wannan abun baya tafi yadda ya kamata shi yasa na da take ga makakanci gani haƙƙi ne akan mu zabarar da wayanda haƙƙi ne akan su ga cewa sun bi gidajen mai su ga cewa ai an sai da wannan mai din yadda ya kamata yadda dokan ƙasa ta shimfida.
To Allah shi kyauta kafin mu ci gaba ga wannan
Alfali ya dala mugunta mai sada dala kalami mai sada dala kalami ai ga so zaran adi dogon banza
to sai da bazanciya yanzu kuma bari mu kaɗaje wato jamhuriyar Niger inda aka kammala babbar gasar kokuwar da har sai da Prime Minister Burji Rani ya halara. Tamar Abari gare ki.
Shugaban gwamnati Prime Minister Birji Rafini shine ya jagoranci ƙarshen kwamfalar kokowar ta 39 da aka gudanar a nan da Magaran inda Tasi Usani na da Magaran ya dauki takobin yayin da ya kada haya kakana jihar Tawa mai rike da takobi na bara. Sai dai haya kakan da ya sha kai cewa yayi ba wani bacin rai a tare da shi yanayi ne na wasa. Hukuma su nazari kan wasanni yaya za su fassara kokowar ta tasu da Yahaya yana tiketa wani mai kula da harakar wasanni yayi bayani kamar haka.
Idan kun gani bisa dan kokowa ne mai kokowa a hankali bai da garaje sosai shi kuma yaya kaka tunda ya shigo ya katse tunda akwai sai da tambaya arbitrin Yahudo talaya da ƙasa wanda ɗan kokowa zandar suka sa kenan daga nan ma ya tare kuma ya san lalle wannan takobi ya bada shi
ga kuma yadda damagarawa suka nuna farin cikin su game da wannan takobi da tashi usanin na jaha damagaran ya dauka
mun yi wanka mun wake idanu mai sata zandar garin mu ce to ina ne amma ya gangado
wannan takobi da Allah ya babu alhamdulillah muna godiya mu da magara mun gode wallahi
mun gode muka kama
Allah muka kama ba tsayi
Allah muka kama ba tsayi ba
Allah ne zai saba
kimanin miliyan 10 ne dai aka ba sabon sarkin kokowar dan Galadima na da miliyan 5 kokowar dai ta bana ta zo da gardan dami da ya mutsi sosai duk da ma dai ba a samu wata matsalar ba Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar to kamar yadda kuka ji a shirinmu na safi an shiga wata rigima tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wani tsohon babban hadimin sa Steve Bannon wanda har ma muka kawo muku fashin baki kashi na farko wanda wani mazaunin Amurka kuma mai sharhi kan al'amuran Amurka Hassan Lawal Sallauje biyayi a kashi na biyu kuma na ƙarshe wannan hirar na tambayi shi Lawal Sallauje biya cewa shin ya yake ganin tasirin wannan rigimar
mutane su cewa to indai wanda yake kusa da shi shugaba Trump kamar shi Bannon na cewa shi dan Donald Trump ya haɗu da shi wa'ancan Russia kan magana yanda za a yi azakulo wani dattuwa to kan ita Hillary Clinton cewa shi treason da amanar kasa ne saboda haka zai ƙara wannan binciken ta goma shi kuma mutane suna ganin cewa lalle lalle wannan binciken ko bai kai ga shi shugaba Trump din ba ko wasu makarraban shi wa'anda kamar yadda aka fara gani a Paul Manafort wanda shi already ma riga an kai shi kotu ma har an yi charging da shi
wannan zai shafi kamar kimar Amurka idan duniya ko kuma dai ya
to already dai tunda wannan gwamnatin ta zo kima za a ce ai ta dan samu matsala a idajin kasashe da yawa na duniya wato ban san dai ko zai shafi kasar ba baki daya amma dai ita dai gwamnatin da take kai yanzu haka za a iya cewa mutuncin ta a kasashen duniya ba kamar gwamnatoci da suka wuce ba gaskiya ba kamar yanzu ka ga abin da aka yi akan Palestine din nan a majalisar dinkin duniya ma yanzu aka je aka ce a yi zabe a ga su wa za su goya mu Amurka baya su wa ba za su goya ba kuma daga ƙarshe dai wanda suka ki goya mu Amurka baya kan ainihin manufarsu ta Israel da Jerusalem kaga su suka fi rinjaye to kaga can anan dai an fara samun matsala
Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke fashin baki kan rigimar shugaba Donald Trump da wani tsohon babban hadimin sa Steve Bannon yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kamara ya gabatar mana da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
Masarar assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan mako zamu bi wakilinmu ne Zaharuddin Sani Funtuwa domin mu ji tattaunawar da yayi da wani bawon Allah da ke ba wani gwamna shawara a arewacin Najeriya wanda ya bayyana cewa an zarge shi da cewa yana cinye kuɗin da ya kamata a ce yana wa mutane masu bukata ta musamman ayyuka ko kuma taimaka musu inda ya fito yace san ba haka abin yake ba bari mu bi Zaharuddin mu ji tattaunawar sa da wannan bawon Allah
Assalamu alaikum masu sauraron mu sunana mun tsara sani dutsamma inne mai ba gaur shawara kan al'amuran mutane masu bukata ta musamman ko na kasassu
me kiranka ga su ƴan uwanka waɗanda kake jagoranta a wannan office me kiranka akwai wani shawara ko kuma bukatar wasu shawara da kuke da su a gare su
eh muna bukatar kullun a mun tsara sani dutsamma Mewa, ni mai ba gwamnatin shara kan al'amuran mutane masu nan kasa na sha kira da cewa ban iyawa ni kadai duk wanda yake da lamba ta ko ya san nan office din ya nemi ni ya zo ko wane ne ko daga yana yake zan saurare shi yana da shawara kaza kamata ga yanda za a ci gaba kuma sannan ina kira mu hada kanmu mu daina amfani da jita-jita ko kuma neman yanda zamu sa gwamnati ta samu rashin karfin gwiwa akan mu da tikiri wannan gwamnati ta mai girma rai na barami ne wannan asar da tikirkiro wannan office wannan fa shine harkon da tikirkiro office kura mu tikira amma saboda haka ina kira ga kanku duk mutum ko ko mutane masu bukata ta musamman na kasar su mu zo mu ci gaba da hada kanmu mu zama tsintsiya mu daurin ki daya eh a kiran da nake ko kowa ya fito karbi katin shi wanda bai yi ba ina ma amfani da wannan dama ku yan jarida ku saman wannan yana da muhimmanci mutanen mu masu nakasa kar mu bari abin mu baya wanda katin shi bai da kati ya fito yayi wanda ya riga ya ba ba shi original katin shi ba da Allah ya mai kokari mu je mu anshi kati mu yi domin mu shiga zabi
to su sauran nakasasu waɗanda suke yawon bara haka garan ba da wani abu wanda kila baya rasa nasaba da kila su har yanzu ba su gamsu da abubuwan da ake musu ba to me zaka ce ganin cewa ana so su bo nan bara
eh shi kasan an ce dambu in yawa bai jin mai kuma ba a haihuwa yaro rana ɗaya rarrahe ya tashi fara ta yara rana ɗaya sai a hankali saboda haka ita wannan gwamnati ta mai girma Honorable Aminu Basa Jalla Masari ta zo da kyakkyawan niyya da kuma niyyar yanda za a hana bara a hankali saboda babban misali shine na sha gaya muku a nan wannan gwamnatin ce daga kirkiro wannan office ta zo ta ce a tattara na kasasun jihar Katsina a ba su rancen kuɗi ba su kananan sana'o'i naira 30,000 an yi wannan a ƙarƙashin SAM ofishin SA na Empowerment Abdulkadir Durnasir Andaji sannan har yau gwamnatin nan ta raba cages local government 34 aka ba na kasasu duk da yake mun sani guragu suka fi yawa a ciki amma dai an ba ma kawo daya nan jahannan karamar hukumar Katsina karamar hukumar Dutse amma ta wake ne an ba kurma to cages din nan sai hadda 20,000 na sayan kati mutum ya rika sayar da kati
to ya zaka yi da su guragu gashi an ba su wannan kayaki da kake ambata su suka fi ma samun kaso mafi tsuka mun ji a Funtuwa wani shugaban kungiyar guragu yana cewa kamar kun kyale su ba a yi da su me zaka wani irin martani zaka mai da
eh ai ga martani nan na gaya maka an ba su cages wannan kije cages din 34 kaga guragu suke benefit 32 a cikin su kuma kwanan nan ba da daɗiwa ba a ta ƙarƙashin ma'aikatar jin daɗin jama'a waɗanda suke irin wasan ƙwallon nan na guragu da ake kira farasoka an ba su kuɗi ya kai wajen miliyan 4 kwanan nan aka kashe musu aka ba kowane naira 100,000 cikin su cewa yaje ya samu sana'a da zai su masu wannan sana'a ƙwallon da su da officials su naira 100,000 haka mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari ya bada aka ba su wajen naira miliyan 4 aka kashe aka je inda za ka iya samu gobe ka samu Justice Musa Dallabi shi ne chairman na farasoka zai tabbatar maka da wannan shi ya ba su kuɗin nan aka suka yi signing suka yi kuɗaɗen nan to saboda guragu kenan nake maka magana saboda haka su ce ma ba a yi da su ko ba komai ba su tambayi shugabannin su na kungiyoyin su in sako bai kaiwa wurin su to su tambayi shugabannin na kungiyoyin su ba wai ofishin SA bane ya hana ko kuma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta hana a'a sai dai in an yi irin abun nan rijiya ta ba da ruwa guga ta hana amma in ba irin shi ba ana yin aikin kwarkwar gudan kuma ba guragu kawai ba har kurame makafi kutare duk nan da times sai lissawo maka ɗaya bayan ɗaya abin da aka yi ko da ya yake wanda aka yi masu ba ma abin da yasa da ta wayar kai ga guragu su kai firar da su kwanan in baya suka ce su ba abin da ake yi ko kuma ma ba san gwamnati na yin wani abu ba
ko akwai wani bayani na ƙashin kanka da kake so kai wanda ban tambaye ka ba
eh bayani na ƙashin kai na kamar zan yi magana tana dangantaka da cewa kiran da kake ce man ko da kiran da zan yi a cikin wannan lokaci da muke da shi ko yan jarida na tabbatar kuna da labari ko da baka samu rahoton ba mutanen mu wasu tsirari sun fito sun tattaro jama'a sun halar da su saboda yayi wahalar da su sun sa sun zo sun ce za su yi zanga zanga da sun ce an bani kuɗi naira miliyan 22 na yin database capture na database na cinye sun ce an bani kuɗi da azumi in sayi abinci miliyan 4 na cinye to yana kira da shi yasa nake kira gare su nake magana jita-jita ce ba tushe bare maka ma duk wanda ya ce maka ko ya ce musu ai ga kudi an bada an cinye to su ce mashi kamin su yadda ya kira su je su yi zanga-zanga ce su ce ina shaida daga yana suka samu wannan gaskiya alamari har yau mutanen nan ba wani da ya kawo shi daga inda aka ba da wannan kudade saboda haka yana gargadin mu kada mu yadda wasu ɗan afasa kowa ya rasa su raba kawunan mu su samu mu zamanto yanzu an fara yi da mu an sanya mu cikin gwamnati muna da wakili wata rana a ce to ai bamu da haɗin kai kuma zanga-zanga muke ma gwamnati za mu kashe ofis
to a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Zuwa gaida Usmana yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Za mu so ma sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarin ta yau shine tattalin arzikin kasar Ghana na akan kakkawan turba. Jaridar ta ce wani rahoto na Bloomberg Guide na shekara ta 2018 ya bayar da sifa kakkawa dangane da makoman tattalin arzikin kasar Ghana yana mafadan cewar girman ma da tattalin arzikin kasar ya samu da kashi 9.3 cikin rubutun karshe na wancan shekarar da ta gabata a dalilin haɓakan sarrafan mai da aka samu ne yana mai fadan cewa in wannan haɓaka ya ka ci gaba da samun sa lamarin zai ƙara ƙayatarwa ainin har yau a jaridan na Daily Graphic a shafin gaba an kame wani sarki da makarrabansa guda biyu saboda dalilin an same su suna bisa wasu sassan jiki na shanu domin yin tsafi a shafi na biyar na jaridan wannan labari ne wuya ya shimfida burin shi masu sauki jaridan tace shababben shugaban kasar Liberia George Weah ya shimfida waɗansu kudurori masu tsauki tsawon shekaru 6 da zai yana mulki yana mai kira ga al'umman kasar Liberia da su maida hankali wurin aikiwa da kayan abinci waje sa'an nan kuma a dukufa ka'in da na'in wurin farfado da gimshikin kasar ita kuwa jaridar da Inquisitor babban labarin ta shine abinciki kwamitin nan na nazarin yadda ake bayar da kwandila jaridar ta ce manyan jami'ai na bankin Ghana na buƙatar lallai abinciki irin rawar da wannan kwamiti wadda ke nazarin yadda ake bayar da kwandila yadda chairman wannan kwamiti ya gudanar da harkokinsa daga jaridar Inquisitor sai mu duba jaridar Daily Guide jaridar Daily Guide a shafi na 17 labari da take da shi shine Alpha Radio ta kai agaji ga marayu jaridar ta ce Alpha Radio wadda tashar radio ne a Kumasi da Jofel Catering Services ita ma a Kumasi sun hada hannu wurin kai taimako ga gidajen marayu a Kumasi yayin bikin Christmas waɗannan kamfanoni guda biyu sun bayar da buhun shinkafa 10 da galan din mai 4 da kuma katon din lemon kwalba 11 da kuma paki na biskiti guda 10 sai kuma shinkafar dage ce fried rice da naman kaza wadda aka raba wa sama da marayu 70 a gidan kula da marayun tsarawa da kai kuma sun bayar da kuɗi Ghana cedi 2000 ga gidan marayun da wannan sharhi na jaridar Daily Guide dan dasa aya 20 Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to gaida Ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audi bin Tsara Kampala malamin daurin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na yi godiya ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Jigawa Muhammad Abubakar Badaru game da irin ayyuka na alheri da yake shukawa al'ummar jihar Jigawa musamman ni kasa ta masarautar Hadeja. Hakika ba mu da abin da zamu ce ga mai girma gwamnati sai dai godiya.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar kaunar jihar Taraba. Gabar runduna adalci na jihar Taraba. Ina kira matsalan ga ainihin shugabannin Afrika. UAD da barazana irin na Donald Trump akan cewa zai daina ba su tallafi da sauransu. Abba. Shugabannin Afrika arzikin da Allah ya mana kasashen mu da ma ishe mu wasu mun kula America. Ina son su fara Afrika. Idan America tana kama gudunmawa ko tallafi to ɗayan biyu ne. Walau akwai wani abun da ta gani na ma'adini a ƙasan ku da kuma mata wawura ko kuma abun da ya taso na duniya ku san ta ba ku da ƴanci kuna nan tankar bayi abun da kake so shi za ku yi biyayya akan haka. To aka duba wannan abubuwa guda biyu na din ne take tallafi da wasu manufanta kenan ba domin ba ta aiki a banza ta ciri ba ba taimakon Allah da Annabi ba ne. Ga mu koma ga Allah mu dogara ga arzuka da arziki al'adlai mana arzikin wannan wadata arziki na wannan kasashe tamu. Wannan shine anfun zaman lafiyar mu da ci gaban mu da mutuncin mu.
Assalamu alaikum. Sunana Babba Haruna Damba Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal. A yau dai ni ma zan yi kira ne ga ƴan ta'addan Boko Haram cewa su yi wa Allah su ajiye makamansu domin su zo su rungumi zaman lafiya. Saboda babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Domin kuwa wannan abu da suke yi ni ban ga ribarsa ba. Ban ga amfanin ta ban ga ribar da za su samu ba. Yanzu haka su ma hankalinsu bai kwanta ba. Al'ummar da suke kashewa hankalinsu bai kwanta ba. To don haka ashe ma babu amfanin kyan ɗakin da ba shi da kofa. Don haka su yi wa Allah su ajiye makamansu. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ɗaukacin yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Jihar Amurka. To Allah ku san ne fa ko na gun ainihin gwamnatin jihar Kebbi a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abubakar Atiku Bagudu. Ina taya shi murna samun jigaggen jam'iyyar Azawa ta CDP waɗanda suka rawo jam'iyyar mai mulki ta APC. Irin su gwamnan jihar Kebbi tsohon gwamna Atiku wannan ɗakin Mari da na taimakin shi da kwamishinan ne da shugabannin ƙananan hukumomi. To yana ma gwamnatin jihar ke fatan alheri bisa ga wanga babban kamu ta yi na jigajjen jam'iyyar adawa da suka dawo jam'iyyar mai mulki.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba kuma ya kashe akalla mutane 10. Wadanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne dake garin Gamboru jimu kadan kafin sallar asuba inda ya tada bam din masallacin da ta rushe ta kuma buraguzai. Asubaliya kuma gwamnatin kasar ta ce baya karar shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 5 da ake zargi da laifin liƙin asiri.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin in sallama da ku ina taya iyalan Malam Yusuf Jinjiri da Malam Yahaya Wada duk a karamar hukumar Ikara ta jihar Kaduna da za a daura auren ƴaƴansu Dauda Yusuf da Ladi Ibrahim a majami'ar Anglican ta Bakula karamar hukumar Ikara ranar Asabar da ƙarfe 10 na safi. Allah ya bada albarkar aure da zaman lafiya amin. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashin Hausa musamman ma Baba Makeri da ya tani da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.